الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا ساكي ميكا غودير مغا الله تعالى ودي قدر رأيور مزوى وني نبيار أتشكي موتر رمضان Hijira alif dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai wadda ya daidai da 21 ko da biyu kai 22 ga watan biyu miladiya ta 2026 yau ba ga cikin ikon Allah da ya dade ya gare shi za mu ɗora a daidai yadda muka tsaya a karatunmu idan ƴan uwa ba su manta ba mun tsaya dai cikin maganganu da malamai suke akan ainihin Allah ya ce inna makkanna lahu fil ardi da kuma as-sababu to wayannan abubuwa guda biyu cewa muna tsaye akan wannan hanyoyi ake samun tabbatuwar mutum malamai suke ce wannan ya tattari karfin mulki da yawan kokari ko yawan rindina da yalwal mulkin da mutum da yake da shi da kuma ainihin haiba ko soyuwa da za a sanya wa mutum a cikin zukatan waɗanda yake shugabantar su to akan wannan gaba muka tsaya sannan malam yace wa amma sababu amma kaga shi sababi fa huwal ilmu wal iddatu an ce sababi shine mutum ya samu ilimi shine mafi girman hanya ko dalili da dan adam yake samun daukaka shine mutum ya yi ilimi lalle ɗan uwa ilimi wani abu ne wanda yake mai girma kun ga kasashen duniya wanda ake garin su manya a yau sun samu wannan darajar ne ba dan kawai ba saboda ilimin da suke da shi da kuma aiki da ilimi da suke yi kun ga mu kuma kasashen mu sai ka zo ka duba kaman ba aiki da ilimi saboda in ka je ka ga wani abu a wata kasa ka zo ka duba kasar ka sai ga lalle an yi kasar mu ana girmama ilimi da aiki da shi me shine mataki na farko da yake tabbatar da al'umma sai an nemi ilimin kuma sai an yi aiki da shi wannan zai sa mu faɗa muku wata magana da na saurara a wani clip na ɗaya daga cikin malaman ƙasar nan ya ce lokacin da aka zo za a yi ginin Kaaba kun ga dai a shari'a wadda ba musulmi bai shiga garin Makka sai aka ɗauko wani injiniya daga Najin Germany a wurin sai wani statement wannan statement din saboda aikin da zai yi ce ya kamata musulmai su ci gaba wannan kalman ya faɗa wanda suke kewaye da shi sai suka ɗauki wannan kalma suka gaya wa sarki na Makka na wannan lokaci shi ne Faisal ko Fat ɗaya daga cikin amintu wanda ya sa su kuma suka ce to tun da haka ne har ya fito wannan magana to lalle ya kamata a sanya za a yi mu ci gaba shi ne suka buɗe wa kansu hanyar neman ilimi da sauransu idan ka je wurin ka gani yan gaya maka wani abu a cikin kaba sai ka tsorata, in ka je ka ga wani abun auren sai ka yi mamaki. Abu na farko da mutum zai je gani ya bashi mamaki shi ne tiles ɗin da yake cikin kaba saman abu ɗane, kuma ita ce santa ta duniya, ba gunda ya kai ta zafin rana, amma tiles ɗin ba a taka da takalmi, haka za ka je ka taka shi kana dawa baya ɗaukan zafi. Wanda da gwada maka da ilimi ake tabbatuwa, da haka ‘yan uwa wallahi mu fita mu nemi ilimi, ilimi na addini da ilimi na sana’a. Ilimi na sana’an nan dole ne mu neme shi, haka ilimi na addini. Ilimi na addini don ka nema baya bukata a zuwa ta cewa kai ne wane, kai ne wane, wannan damar wajibi ne sai ka nema, don ba a wajabta maka yin addini babu ilimi ba, an wajabta maka yin addini da ilimi, da haka dole ne mutum ya nemi ilimin addininsa. Amma ilimi na sana’a to wannan wajibi ne, kuma musulmai su tashi su nemi wannan ilimi don su kawo wa kansu tabbatuwa a wannan duniya da tabbatuwa a gunda suke a kan abin da suke. To shi ne suka ce sababi na farko shi ne al’ilmu, kuma kun san ilimin da kuke gani duk wanda ya yi shi to Allah zai ɗaga darajarsa, Allah zai fifita shi, Allah zai ba shi matsayi iri-iri a cikin al’umma. Ba za ka gane haka ba sai ka je irin ma’aikatu, sai ga wani mutum ana ta tallansa, ana ta labarinsa, in ka je ya gaci da zuwa nan shi ne wannan. Bahaushe da yake ya iya magana sai ce mai jinka, ya fi ganinka, a yi ta magana wane 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 wane, in ka je ka ga mutumin sai ga ba shi ba ne. Wannan ne ake ta faɗa, me yasa ya samu wannan ilimi? Ilimi ya tabbatar da shi. Shi yasa ba su kiwa suka ce al’ilmu yarfa’u baitan la imada lahu wal jahlu yadumu baitan izzi wal karami, suka ce ilimi yana ɗaga gida da bai da wata ginshiƙi, gida da za su taso ba wanda ya san kowa a gidan, amma albarkar ilimi sai gidan Allah ya bayyana shi ya ɗaukaka shi a san shi a ko’ina. To ana sababi na farko da ɗan adam yake samun tabbatuwa shi ne ya tanadi ilimi. Da haka ‘yan uwa kar mu zauna ba ma neman ilimi, in mun nemi ilimin ko mu yi aiki da shi, kar ka nemi ilimi ba ka aiki da shi. In ilimin boko na sana’a ka nema to ka yi fice a san ka a fagen da ka iya ka iyo ilimi, a ga ka iya applying ɗin ilimin, ka san application na kowace gaba na ilimin, za ka iya koya wa mutane su samu yadda za su rayu, to ka tabbatar da su kenan. Abu na biyu suka ce tanadi, dalili na biyu da ake amfani da shi shi ne ka zama kana da tattali, don duk wanda bai da tattali ba zai iya komai ba. Shi za za ku gani yanzu wanda zai iya riƙe kuɗi a hannunsa, idan ka karawa mutane gida uku da ɗan kasuwa da ma’aikacin gwamnati da mai yawo a gari, waye zai iya riƙe kuɗi? Mai sa? Ina da financial discipline, ko gane? Ina da financial discipline, ma’aikacin gwamnati kashewa iya, ina wata umbayinta. Shi sa in ka ba shi kuɗi sai ɗinka riga ya yi kaza, a dinga ganinsa ga wani mai wani abu, nan ko ba yi da sisi, saboda bai sanya ake ajiye kuɗi ba. Ina wata umbayinta, haka zaune gari banza, shi kawai alama mu kashe ne. Amma wanda yake da tarbiyya na kuɗi shi ne zai iya tanadi. Shi yasa za ku gani yanzu in aka ce ga kuɗi an baka, yau ka yi ritaya a baka miliyan goma, na ka yi rashin jace, in ta yi shekara biyu sai a neme ta a rasa, sai ka zama abin tausayi, don da baka iya ba ka da financial discipline. So kun ga sai ka nemi tanadi ka iya, sannan suka ce wal’ala da kayayyakin da zai tabbatar da kai. Yanzu zamani ne na me wayannan social media sun bari ba ku misali, ba wani shaidani ya fito masu suka ai a ɗaki yake fa social, yana da ba mai ake kira studio ɗin sa yake da shi a ɗaki yake komi, kuma sai ku ɗauka duk jama'a da suke kewaye da shi. Ina wata mun fahimta,
kun ga takwilin kansa ya gina kansa ta yadda zai iya kalubalantar mutane a dauka da gaske ne nan ko me yake yana gazwatul fikr yana yakar tunanin mai tunani tunanin masu tunani ake yaka ba zai ba su la ta ga yadda sa malamin su ce su zo gaba yaka su zo ina wata mun fahimta to kun ga ana so sai ka tanadi kayayyaki mala yake wa kullu ma yu'inu ala alwusuli il gaya duk abin da zai taimake ka ka kai makura ka kai wa ka cimma abin da kake so ka cimma wayana su ne abin da ake kira sababi da kashe dole mutum yana musulmi ya zama yana da ilimi yana da kome tattali sannan kuma yana da tanadin da zai yi abubuwa ya tare da kayan aikin da zai iya duk abin da ake bukata da rayuwa na yau da gobe Allah ta'ala ai si zilkarnaini Allah ya ce ya bashi kowanne abu da sababin sa kowanne abu ya bashi sababi da zai biye wannan to kalma ta biyu shine tamkin ita bayan mun ji sababi menene tamkini da alqur'ani yazo alqur'ani yazo da kalman tamkini a wurare daban-daban malume suka ce at-tamkinu ni'matun azima shi tabbatar da kai a ban kasa nima ce mai girma min Allah daga wajen Allah wa qad warada fi mawadi'i ukhra yace kalman tabkin ta gangaro a wurare daban a cikin alqur'ani dan a tabbatar maka da cewa Allah shike tabbatar da dan adam a bayan kasa a abin da yake so duk abin da Allah yake so ya tabbatar da kai babu wani wanda yake so ya tare maka in Allah yace sai ka zama wani wallahi babu wanda yake so ya tare in Allah bai ce ba za ka zama ba to duk wanda yake kokarin daga kai kai ka bai saba wallahi bai saba shi sa anan mala ya kawo mana waɗannan misalai don mu gane yace kaman fadin Allah madaukakin sarki da yazo a cikin suratul yusuf gunda Allah yake cewa wa laqad makkanna li yusufa fil ard taqiqa ko wakadhalika kai wakadhalika makkanna li yusufa fil ard walinuallimahu min tawilil ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamu Allah yace wa kadhalika haka nan kuma makanna muka tabbatarwa li yusuf ga annabi yusuf muka tabbatar masa da duk abin da ake tabbatar da shi da ya zama mutum a ban kasa bayan da yace walidu allimahu ko sannan kuma za mu sanar da shi min tawilil ahadith wani abu na fassarar mafarkai yace wallahu ghalibun Allah shine mai rinjaye ala amrihi abisa tukkuni al'amarinsa walakinnal nas ko walakinna aktharan nas sai dai mafi yawan mutane la ya'lamu bas san haka to kun ga an ce tamkini shine a tabbatar da mutum to malamai suka ce tamkini ya yake ya dan adam yake samun tamkini suka ce at-tamkinu yakunu bil imani wal adli wal aqdi bil asbab suka ce tabbace ce mutum ya samu tabbaci a bayan kasa Allah ya tabbatar da kai akan abin da kake yi to sai ka tara waɗannan sifofi na farko ana son ka samu imani imani mai kyau imani da babu shakka a ciki imani da babu kokonto a ciki sai ka same shi sannan idan kana da imani ya zama kuma kana da adalci imanin ka zai sa ka zama mai adalci bayan wannan kuma kai riko da dalilan da zaka samu tabbatuwa bayan dalilan da suke tabbatar da mutum ya zama kana da ilimi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ya zama tabbatacce cikin sahabbai tabbatacce cikin laraba tabbatacce cikin yahudawa tabbatacce a cikin duniya har yau ana debate ba sawo mutum daya wanda ya kai manzon Allah ka san babbar saida saida da tafi kowace saida shine abokin gabar kai ba da saida a kanka to wani yayi rubutu ya ce the first 100 heroes ko jarumi wanda suka fi kowa jarumta mutum 100 yace na farkon su shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan me yasa saboda Allah ya tabbatar da shi a bayan kasa kuma yayi riko da dalilan da suke tabbatar da mutum da farko yayi imani yayi kuma na da ilimi duk abin da za a tambaya na ilimi a zamanin gunsa za a zo a tambaya mun ga ya tabbatar da shi sannan kuma yana da tanadi ya tanadi komai da ake nufi zai kira sabai ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sabai za su yi kuma yana aiki da wahayi daga Allah yana daga cikin abin da ya sake kasa musulmai suka kasa tabbata a duniya yau shine me ko mu aiki da fadin Allah ta'ala wanda yake cewa wa aidu lahum mastata'tukum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wannan abu ba mu riko da shi ba mun dauka wasa ne Allah ya ce mu yi mu babe ba babe wannan tanadin ba sai da mana kullum muna cikin barazana eh kasashen da suka ri irin wannan abu kun ga ana jin tsoron su to dole mutun ya taradi wannan to kai riko da dalili na farko wannan dalili shine ilimi na biyu ka zama ka da tattali tattalin nan na karfi tattalin nan na kuɗi tattalin nan na jama'a tattalin nan na duk abin da zai zama idan ka fito da shi zai zama barazana a wani ya kamata ka tanade shi musulmi bai kyautu ya zama bai da direction ba bai kyautu ya zama bai san me yake ba ya kamata musulmi mu zama wayayyun mutane don Allah ya zauna da mutane daban-daban amma duk da haka da wanda suka kware a ilimi dan ku gane waɗanda suka zauna da manzon Allah Yahudawa ne har wajen kashi uku Bani Nadir Bani Qaynaa da kuma me da Quraysh ko waɗannan duka Yahudawa ne kuma suna da ilimi shekara dubu gabanin zuwa manzon Allah amma duk da haka manzon Allah saboda yana da tamkini kuma ya yi riko da duk dalilin da zai tabbatar da kansa cikin ikon Allah kun ga ya zauna to haka zulkarnaini haka duk wanda yake so ya samu tabbatuwa dole ka gina kanka da wannan labarin da ake bamu ba ana so mu ji ne kawai ba a farko mun faɗa cewa malamai suka ce an faɗi kissal zulkarnaini ko za a bamu labari dai don a cikinta akwai abubuwa guda biyu na farko akwai shiriya na biyu kuma akwai abin kula al-ibrat wal-hidaya suna abubuwan da ake so mu tsinkayo a cikin wannan kissar da muke ji yanzu da ya kamata ƴan uwa lalle mu yi riko da dalili na hudu abin da yake tabbatar da mutum shine wa bi ta'ati mutum kuma ya zama mai yawan biyayya ga Allah duk wanda yake so ya samu tabbatuwa akan abin duk da ya sa gaba ya zama yana da imani ya zama mai adalci ya riko da dalili sannan ya zama mai da'a ga Allah ta'ala kar ka zama baka biyayya wanda ya zama mai sabon Allah Allah bai cika shiga cikin al'amuransa in ko kana sabon Allah kaga Allah ya shigo al'amuran ka to istijraji ake maka kiwa ragon layya a kiwa tashi yayi kiba yayi kyau wani lokaci sai a yanke shi ko dan a sharo mansa da ka yan kwa lalle wani daga cikin dalilai da suke tabbatar da dan adam wannan aya da muka karanta inna makkanna lahu fil ardi mun tsinkaya wasu malamai sun fitar da darussa kamar haka darasi na farko da dan adam zai tsinkaya a ciki shine anna tamkina min Allahi wahdahu tabbatuwa na dan adam a ko ina ne wani yana faruwa daga wajen Allah ba wanda yake tabbatar da kai a gudu da kake akan duk abin da kake Allah ne kawai yake da ikon yi maka wannan in kuma kana neman tabbatuwa to ka zama mai imani ka zama mai adalci ka zama mai biyayya ga Allah ka zama mai riko da dalilan da suke tabbatar da dan adam akan tamkini laysa bil quwwati bashariyya yace bada daga cikin karfi irin na dan adam ba wai karfin dan adam ne yake tabbatar da shi ba a bayan kasa adalcinsa ne da kuma abin da Allah ya tabbatar shi sa Allah madaukakin sarki yake so ya tabbatar maka cewa idan mulki ne to Allah shike tabbatar da mulki in dukiya ce Allah shike tabbatar da ita don mu samu wannan Qur'ani Allah yana faɗa cikin suratul al-Imran kulillahumma malikal mulk
a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
Allah madaukakin sarki yace ka ce musu Allahumma ya Allah malikal mulki mamallakin dukkan mulki duk wani mulki da ka sani Allah ne mai mallakar sa nasa ne shike bada shi sai ce tutul mulka man tasha kana bada mulki a wanda ka so to in aka baka sai a tabbatar da kai haka duk wanda zai tsaya dan ya ga ya tumfuɗe ka akan wannan mulki in Allah bai so ba yadda zai daka saboda Allah ya baka tabbaci da aka yace tutul mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so wa tanzibul mulka mimman tasha kuma kana cirje mulki daga hannun wanda kake so wato izu man tasha kana daga ko kana sa wanda kake so ya zama ya buwaya wato zillu man tasha kana kaskantar da wanda kake so kaskantar yadikal kai dukkan alkhairi a hannun kai innaka ala kulli shay'in qadir ko kai Allah mai iko ne akan komai wannan aya tana gwada mana cewa ashe tabbatuwar dan adam yana faruwa ne a dalili daga Ubangiji ta'ala mutum duk yadda yake da dabara ko duk yadda yake da wayo ko duk yadda yake da wani karfi babu abin da zai iya kansa wanda Allah in Allah ya ce wannan abin ba zai yi ba daka abin da ke tabbata a dan adam shine abin da Allah ya tabbatar wa mutum daka duk abin da kake nema nemi tabbacin sa a wajen Allah madaukakin sarki na biyu suka ce wujubul akzi bil asbab wannan aya darasi na biyu da zamu tsinka a ciki tana gwada mana wajibcin riko da dadda sababi duk abin da zaka yi kana son kudi to ya ake samun kudi je kai riko da sababi manzon Allah ya gwada maka yadda zaka samu kudi ta wace hanya yace kai kiwo ko kai noma ko yawa dan haka wanda yake so ya samu kudi wayannan hanyoyi ya rike su zai samu kudi amma sai ya san abubuwan da ake yi ku wanda za su tabbatar da shi saboda haka wajibi ne mutum ya riko da ainihin mai da ainihin sababi yace Allahu a'dahu asbab Allah ya biyo zulkarnaini dalilai da ya bashi dalilin malamai suka ce da ya samu dalilin da zai tabbata bai zauna ba sai ya riko da su ya dogara a kansu ba kawai riko in an ce za ka samu kaza sai ka riko kuma sai ka zauna a'a bal malamai suka ce sa'a wa amila ya tafi ya yi aiki kafin ya samu dalilai da suka tabbatar da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi na cewa almu'minul qawi khairu na ahabbu ila Allah min almu'minid da'if manzon Allah ya ce mu'mini mai karfi shafi alkhairi akan mu'mini wanda yake mai rauni amma sai manzo Allah ya ce wa fi kullin khair amma ko wanda fa da irin alkhairin sa da mu'mini mai karfi da mu'mini mai rauni kowa da alkhairin sa amma wanda yafi shine mai karfi to karfin ana kana nufin na zahiri a'a karfi na kokolwa karfi na tsayawa da jajircewa wajen tabbatar da ko da karfi na gangan jiki zai shigo amma karfi na tunani karfi na tabbatar da abu a elemence yafi karfi yafi tabbatar da abu da aka yi wannan yana gwada mana wallahi kar mu zauna mu zama wawaye cikin al'umma mu tashi mu yi ilimi ilimin ko mai zurfi mai karfi mai yawa idan kuna bibiya jaridun kasar nan da sauransu akwai shugabanni da aka yi da biro aka kore su akan kujerar mulki Najeriya da biro aka dinga rubutu sai ga kaman Najeriya za ta kife a lokacin dole su suka sauka akan mulki saboda an yi amfani da ilimi wannan kun ga kalubale ne a gumo musamman mu mutanen arewa sai manzon Allah ya ce hiris ala ma yanfa'uka yace amma kai kokari ka fadaitu zuwa ga abin da zai amfanar da kai mana ka zama mai kokari wajen yin duk abin da zai amfane ka ya tabbatar da kai akan abin da ka sa a gaba to kai kokari wajen yin sa yace ko bayan ka haka wasta'in billah ka nemi taimako wajen Allah wala ta'jiz kada ka gajiya kun ga wannan yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da dan adam kai riko da ainihin dalili wajen samun wani abu na duniya ko wajen samun wani abu na lahira wannan wajibi ne dan ka musulmi ba zai zauna yace ina so na samu kudi ka zauna kana jira ba ko kana yawo office ko kana kaza kaza je ka nemi sana'a je ka nemi sana'a kana so kai wata harka kar ka zauna je ka nemi ilimin wannan harka kai sana'a kun ga muna karfafa maganar ilimi mutane suna mamaki wani babu wata kissa yace wani kamfani na sayar da abun wanke baki suka ce sun ga kasuwarsu ta yi kasa suna neman ya za a yi su bunkasa kasuwarsu sai wani ya je ce nawa suka sayi tunaninsa ba kai kana ba tunaninka a banza ba ya ce nawa kuka sayi tunanina suka ce a'a sai ya faɗa yake su saya iya abu da suka saya kuɗi mai yawa ya ce musu to iya abu ɗaya za ku yi kuna so kasuwar ku ta ci gaba bakin da ruwan abun wanke bakin yake fitowa ku je ku ƙara faɗinsa in kun ƙara faɗinsa daga mutum ya saya a garin matsadu zai ƙare sai ya sake soyowa wani yanzu kaga wannan tunani ne mai zurfi amma ba ka da ilimi ba za ka iya ba ya karbi kudinsa su kuma kasuwarsu ta bunkasa to kaga kalma ɗaya bayar kuma ya samu kuɗi su da haka kar ku zo da ba ku da ilimi shi ilimi shi ne asalin garkuwa na ɗan adam shi sa masu mai waka kullum ana buɗe a gidan BBC ba ka ji ba zancen haƙiƙa ba da tangarɗa ba an yadda mai ilimi shi ke morewa shi hau ƙololuwar daraja su ɗale ɗaf sai ce mai shi gokangi banza abin jefarwa mai ilimi ya san martaba ga mutane so ka je ka nemi ilimi shi ke tabbatar da kai a duk abin da za ka yi a rayuwa Allah ya gwada mana to riko da sababi wajibi ne abu na uku suka ce annal quwwata yace kun ga ƙarfi idan aka hada shi da imani kanat ni'ima sai ya zama ni'ima zulkarnaini yana da ƙarfi na jiki yana da ƙarfi na siffa da ƙarfi na imani da haka ƙarfinsa na jiki da ƙarfinsa na imani da suka haɗu sai suka zama ni'ima a gare shi idan kana da ƙarfi baka da addini baka da imani to ƙarfinka zai zama zalunci ba ga su a barka ba yanzu suna da ƙarfi ko idan sai je su ba sojoji su kashe mutane su saci dukiyar mutane kuma ai suna yaudarar mutane da cewa wai taimako suke kuma dole haka za ka yarda amma duk mai ilimi mai hankali ya san ba taimakon mutane suke ba zalintar ƙasashen duniya suke ku dubi yadda suka kashe ƙasashen Larabawa yanzu saboda haka ƴan uwa wallahi mu tashi mu je mu nemi dalilai da suke sawa idan kana da ƙarfi to in kana so ƙarfinka ya tabbata ya zama mai amfani ka haɗa shi da imani ku ƙarfi in ba imani yana cutarwa sai sa malamai suka ce amma idan khalat min al-iman idan ya zama ƙarfi ne kawai babu imani sarat duguyana sai ya zama ainihin mai girman kai idan mutum yana da ƙarfi ƙarfinsa ya zama na kawai ba imani a cikin ƙarfin to wannan abun sai ya zama masa ainihin girman kai shi sa za ku gani a yanzu mafi yawancin masu arzikinmu ba su san kawai ba na rayuwa Allah da gaske mai dukiya ya tara dukiya bai san ya zai ya kashe ta ba saboda iya ƙarfi Allah ya bashi ƙarfi na kuɗi amma babu ilimi babu imani shi sa sahabban manzon Allah da suka zauna da manzon Allah tun da suna da ƙarfi kuma suna da imani sai ƙarfinsu da imanin sai ya taimake su sai zamana suna fa'idantar da al'umma ta kowanne gaba ƙarfin su yana amfani dukiyar su tana amfani abu ya dauke oke wutar ta dawo kenan alright to ba muku ba yadda za a juya shi kawai zai zama automatic zai dinga switch haka ya kamata yi zai dai kawai da yake Allah ya datar da mu haka kamar da nake faɗa kun ga su sabbai da yake Allah ya sa sun rayu da manzon Allah ya ba su tarbiyya suna da ƙarfi kuma suna da dukiya suna da imani sai ƙarfin su da dukiyar su da imanin su sai zama mai amfani ga al'umma baki daya ina ba don fahimta amma idan mutum ya samu ƙarfi sai zama na ƙarfin babu imani a ciki to ƙarfin yana zama matsala a gare shi sai Allah ya ba mu labari cewa innal insana la yataga ko
innal insana la yataga Allahu istaghna
eh Allah madaukakin sarki yace innal insana lalle shi mutum la yataga yakan yi girman kai yakan wuce gona da iri a wannan lokaci an ra'ahu istaghna a lokacin da yaga cewa ya wadatu ga dukiya Allah ya bashi ƙarfi da dukiya sai yayi abin da zai na ba don fahimta da haka kun ga wannan ina gwada mana wannan aya ko kuma kissan nan aya ta biyu da muka karanta cikin ainihin batun Zulkarnaini daga cikin darasin da zamu tsinkayo a cikin na uku shine lalle duk wanda yake da ƙarfi in yana so ƙarfin sa ya zama masa mai amfani to ya zama ya cuɗanya shi da imani imanin zai taimaka masa wajen tabbatuwa da tsayuwa bisa abin da Allah ta'ala yake so amma idan baka da imani to asalin dukiya ka samu ƙarfi na dukiya ko ka samu ƙarfi na mulki ko ka samu ƙarfi na wani abu cikin al'amuran duniya to wannan abun kai rashin sa'a sai ya zama dalilin halakarka amma idan kana da imani sai imanin ya taimaka maka sai wannan ƙarfin da ka samu sai ya zama ya taimake ka wajen tsira gobe alkiyama haka Zulkarnaini kun ga yana da ƙarfi za mu zo mu ji a cikin kissar wanda zai je ya samu wasu mutane su nemi taimakonsa ya yi amfani da iliminsa da ƙarfinsa da mulkin da Allah ya bashi wajen taimakonsu za ka kun ga yana da kyau mu gane sannan darasi na hudu ahammiyatul ilmi wal wasa'il ainihin cikin darasi cikin ayan mun fahimci mahimmancin ilimi da kuma hanyoyin samun ilimi din mahimmancin ilimi da hanyoyin neman ilimi haka duk mai neman ilimi dole ya gane mahimmancin ilimi Zulkarnaini ya yi ta yawo yankuna daban-daban a duniya da farko ya yi riko da dalilan da za su samar da shi zuwa waɗannan ya tanadi kuɗi ya tanadi kaza shi sa Sayyidina Aliyu Allah ya ƙara mishi yadda yake faɗa yace hanyoyin da ɗan adam zai samu ilimi yace ala la tanalul ilma illa bi sittati yace ku saurara ilimi fa ba zai samu ba sai kana da abubuwa guda shida da farko yace hirsu sai an samu interest niyya da biyu yace bulga sai an samu guzuri na uku yace irshadu ustadin sai an samu malami da zai shiryar da kai kaga waɗannan suna da mahimmanci sai an samu malami wanda zai shiryar da kai na huɗu yace da kuma zamani sai ka ɗauki lokaci wa ɗulu zaman sai ka ɗauki lokaci ba a samun ilimi rana ɗaya ko rana biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu sai ka ɗauki lokaci kana bi kaje can kaji kaje can kaji kaje can ka koya kaje can ka yi mu'amala da waɗannan da sauransu sannan ya ce da kuma abokin karatu wanda za ku dinga yin yau ma ainihin munazara kai da shi eh ka je ka iyo ka ce wani bai ka fahimta kan gaba kaza eh kaba kaza abu kaza ne da sauransu da ku ga waɗannan su ne abubuwan da za su tabbatar da ɗan adam a kan waɗannan al'amura da muke ainihin koyansu saboda haka ashe ɗan adam ya kamata ya fahimci irin waɗannan al'amura don ya gane hanyoyin da zai bi ya tabbatar da kansa a duk abin da ya dauka mai mahimmanci. Duk abin da ka dauka yana da mahimmanci, to ya kamata ka bibiye shi kuma ka sanya za ka yi shi, ka san kuma yadda za ka tabbatar da shi. Na fatan fahimta. Da haka dole mu kiyaye. Da haka ashe ya kamata mu sani. Sai malamai suka ce hanyoyi da za a bi a tabbatar da sababbai na ilimi ko hanyoyin ilimi ko kuma mahimmancin ilimi, to dole ɗan adam ya kiyaye waɗannan abubuwa ɗin. Da haka malamai suka ce kuma shi ainihin jagoranci na ƙwarai ya tattara imani da adalci da ƙarfi da kuma shiri. Da haka duk wanda bai tare da waɗannan ba, to kamar yana yaudaran kansa ne. Shi sa za ku ga mutanen arewa kullum in an yi abu sai ga ba ma cin riba. Bari ba ku misali, mu muka tabbatar da musulun musulun a ƙasar, amma me fa'idar mu a ciki? To jahilcinmu ne ya ja mana wallahi. Allah da gaske. Yawa duk lokacin da za ka ƙulla wani abu da mutum, ku yi shi yarjejeniya a rubuce. Yadda in ya gagara, ka san inda za ka nokin ɗinsa dawo. Ba ka zo kawai ka taimaki mutum ya samu dama kuma ya jefar da kai. Ya ja ɗaya wasu mutane yana ba su dama, kuma su abokan gabarka ne. Ya kamata mu san irin wannan abu. 2015 ba an yi post-election violence a nan ba. To, Kristoci da muke da su a nan, ai sun fa'idantu da abu. Musulmai nawa aka biya su diya? Ba mu sabai da ba mu da tsari. Ba mu da ilimi, ba mu aiki da shi. Jagorancin mu akwai gyara a ciki. So wajibi ne ƴan uwa mu tashi mu gina kanmu. Sani ba ɗan adam ba wanda zai zo ya gina ka. Kai kamata ka yi wa kanka tunani mai kyau. Ka fitar wa kanka mafita a kowane abu. Ko ga yanzu an zo ana yakar mu ana cewa wai mutum ya yi karatun boko ba aiki. Wannan kalmar da ake faɗa ana ta sa yara su daina karatun boko. Kuskure ne. Wallahi kuskure ne. Bari in ba ku ƙaramin misali da aka yi kusan nan inda yaranmu ba sa karatu, ina ƙananan ma'aikata da daga wani gari za ka kawo. Yanzu ba? Ha? To ku je ku yi karatu. Wallahi kar ku yi. Parent teacher hospital. Inda yara ba sa midwife free, ba sa ningi, ba sa ina ne ba, kana jin an zo ɗauka ƙananan ma'aikata suwa za a ɗauka. Daga wani gari za ka mu kuje ku yi karatu. Ana ɗaukan aiki. Duk wanda ya ce maka ba a ɗauka ƙarya ne. Lokaci ne bai yi ba kawai. Yau. Na? Eh, to, ɗaya ma magana ta biyu ba. Malam ya ce dole ne ma sai ka yi aiki. Ka yi amfani da ilimin da ka koyo mana ka tallata shi ka gani in baka samu ba. Ƙasashen waje ina fikirarsu suke sayarwa yanzu. Inda nan muka ce ka sayar da tunaninka ko? Tunaninka mai kyau ka faɗaɗa shi ka sai da shi sai ka zo mai arziki. Sai Alan Max nan da ake maganarsu suwaye suwaye, ina tunaninsu suka sayar a duniya. Kuma yanzu ake cewa babu wanda ya kai su. Dubi Aliko Dangote ya ce ya za ka kashe $20 billion wani ya zo ya ɓata maka a rana ɗaya. Baka san da za ka yi nokin ɗinsa dawon. Kaga ya kamata ka zama kana da hankali. Wani yana gwada maka mutane suna amfani da ƙwaƙwalwarsu. Musulmai wajibi ne mu tashi mu yi amfani da ilimi a duk abin da muke yi a rayuwa. Darasi na ƙarshe na shine yace tarbiyatul ainin at-tarbawiyya ad-dunawiyya. Cikin ayoyin nan mun fahimci cewa akwai tarbiyya wadda ainihin za mu koya ta kiran mutane da rayuwar duniya. Yace hadhihi al-aya tu'allimuna min an-najahi, tana koya mana abin da zai tsirar da mutum, cewa tsira ɗan adam da zai samu ko a duniya ko a lahira la yakunu illa bi tawfiqillah, ba zai taɓa yiwuwa ba sai da dacewa daga wajen Allah. Wa ma'a tawakkuli, da kuma dogaro gare shi. Wa yajibu al-akhdh bil asbab, kuma yana gwada mana wajibi ne mutum ya riko da dalilai wanda za su tabbatar da shi akan haka. Ina fatan fahimta. Da haka ƴan uwa wallahi karmi sakaci. Sai Allah ta'ala ya ce mai fa atba'a ko
فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
Allah madaukakin sarki yace fa atba'a sababa ko sai zulkarnaini yayi riko ko kuma ya bi dalilan samun cin nasara a rayuwarsa ai mallan yace fa kadhal asbab ai salaka tariqan sai ya shiga tafarki wa kadhabil asbab yayi riko da dalilai allati atahu Allahu iya wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wa madha sai ya ci gaba wajen tabbatar da wannan shine al-imam ibnu kasir a cikin tafsirin sai yace ay fa atba'a sababan ay salaka tariqan min at-turuq sai ya shiga tafarki daga cikin tafarkoki allati a'adahu Allahu iyyaha wanda Allah ya bashi wasta'amala ya kuma aikata ma makkanahu Allahu bihi abinda Allah ya tabbatar masa da shi min al-wasa'ili na abubuwan da zai ainihin amfani da su ga saduwa ga abin da ya sa a gabansa wal qudrat da iko da Allah ya bashi ibnu kasir ya ce ai zulkarnaini da aka ce ya bi hanya to abin da ake nufi sai ya dauki hanya cikin hanyoyi da Allah ya tanada masa ana sai ya riko da wani daga cikin irin dalilai da Allah ya kore masa wanda zai amfani da su zuwa ga cimma manufarsa daka yanzu ka zo kana da wata waɗansu manufofi to sai kai tunanin waɗannan hanyoyi ne za ka bi wajen tabbatar da waɗannan manufofin naka shi ne zulkarnai ne imamu dabari yake cewa ai salaka tariqan min at-turqi ya shiga hanya cikin hanyoyi allati ja'ala Allahu lahu wanda Allah ya sanya masa walam yaq'ud bai zauna ba anil amali bai bar aiki ba wato dalili kenan wato sababin shine da ya gane yadda zai yi ya ci gaba to kuma bai zauna ba sai ya ci gaba da aiwatar da abubuwan da za su tabbatar masa da samuwar ci gaba yanzu mun gane ba a ci gaba idan za ka samu ɗaukaka na mulki da sauransu sai ka yi karatu to da ka kar mu daina karatu idan mutum ya daina karatu kamar ya kashe kansa da aka karmu daina karatu domin hanyar da ake samu duk wani cigaba na duniya kenan da ilimi ake samu to mu tashi mu yi karatu in kuɗi za ka nema mai hanyar neman kuɗi sana'a kuma in za ka yi sana'an nan karkare na abin da ka fara da shi ka nemi Allah ya sanya wa abun albarka kai kuma ka rike abin da ke tabbatar da ci gaba a sana'a me yake tabbatar da ci gaba a sana'a gaskiya da amana dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana yace almutabai'ani ko masu ciniki guda biyu idza bayyana wa saddaqa idan suka yi bayanin kadararsu kuma suka yi gaskiya burika lahum wanda Allah ya ce sai a sanya musu albarka a ciki idan kuma suka yi ha'inci suka ɓoye aibun da ke jikin kadararsu wanda Allah ya ce muhikat barakatu sai a shafe albarkan abu don haka in ka san kuɗi kake nema za ka yi da yi sana'ar yi in ka zo yin sana'ar yi gaskiya ka kiyaye amana don haka duk masu sana'ar mu tela kake yi gaskiya ka kiyaye amana kai makanike ne yi gaskiya ka kiyaye amana ka kusa saboda son zuciya da gaggawar samun abun duniya mutum sai ta zalunci a ciki ba mutum ba zai ci gaba ba wallahi ba inda musisa za ku ga mutum ya yi shekara 30 yana sana'a bai je ko ina ba saboda ha'inci saboda rashin gaskiya, saboda rashin amana. Wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya aike shi da riyal ko dirhami biyu, yace masa yaje su akuya. Yaje su akuya akan hanya, sai wani ya ga akuya yace yana so, ya sayi ta dirhami uku. Ya koma kasuwa siyo ta dirhami ɗaya, ya dawo da dirhami ɗaya wajen manzon Allah. Ya zo yace ga akuya, yace ga kuma wannan dirhami ɗaya, yace ya akai, sai ba shi labari yace na siyo ta dirhami ɗaya, wani ya siya dirhami biyu, na koma na siyo wata, wannan dirhami ɗaya riba ne. Annabi yace ko turɓayan ƙasa ya ɗiba, ya yi harka zai ci riba, saboda gaskiyarsa. Ko turɓayan ƙasa yace zai rike, zai yi hidima da ita, zai ci riba. Kun ga abin da sababi da yake tabbatar da ci gabanka shine, in kasuwa za ka yi, in sana'a za ka yi, in duk abin da za ka yi, ka rike gaskiya da amana. Kar ka zo ba ka da gaskiya, kar ka zo ba ka da amana. Dukiya komin yawanta in ta haramun ce aikin banza ce. Wallahi mutum zai zo ya kuka a lokacin da kukan ba zai masa amfani. Kuma wannan duniya shekara nawa ne? Highest shekara 100 ne. Ballantana ma ba a yi. Shekara 70 ne ko 60. Za ga mutum an ce ya kare shi kenan. 70 da yan kai, 60, 60 da yan kai shi kenan mutum ya mutu. Wadu abu da ka ɗiba mai kyau da mara kyau yana nan, an aje shi. Tili guda. Domin Allah ya ba da labari ya ce ranar da zai tada yan duniya, a tada kowa a filin alkiyama, Allah ya ce zai tara kowa da kowa, sai ya nuna wa kowa aikinsa. Ya ce ahsahullahu wa nasu, yau mai ba asuhumullahu jami'an ko fayunabbi'uhum bima amilu. Ahsahullahu wa nasu, ranar da Allah zai tada kowa da kowa, sai a bashi labari da abin da kowa aikata. Allah ya ce ahsahullahu, Allah ya kiyaye duk komai da dan adam ya yi. Wa nasu, su ga yan adam sun manta. Aga kenan dan adam ya kamata yayi abin da ya kamata mai kyau. Shi yasa al-Imam Tabari yace abin da ake nufi da wannan aya shine Allah madaukakin sarki da ya gwada wa Zulkarnaini ya dalilai ko hanyar da zai bi, to ba zama yayi ba, bai yi aiki ba, bal basharal asbab, yace ba haka ba, sai ya gaggawa wajen aikata dalilan da zai samu cin nasara. Dan ka in ka gano abin da zai sa ka ci nasara, ba zama ake ba, fita za ka yi ka je ka yi. Kana da shago, ka gane an fi sayan abu kaza, to kar ka yi wasa da wannan abu kaza, je ka dinga kawo shi, mutane za su amfana da shi. Duk abin da kake yi, kuma ku sani sana'a ko kankantarta, manzon Allah ya baka sirru a cikinta, yace warda bima qasama Allahu laka takun aganan nas, ka yadda da rabon da Allah ya raba ya baka, za ka zama mafi wadata a cikin mutane. Za ka samu wadata, za ka, in kana da sana'a kuma kar ka zubar da ita ka ƙi. Musa yana da daga cikin dalilan da za ka ga mutane da dama, mutum yana da sana'a ya raina ta, kuma ya koma yana roƙon mutane. Da bin mutane ka roƙe su, da yin sana'ar ka wanne ya fi daraja? To ka gani, mutum ya zubar da sana'arsa kuma ya koma mai bara. Da ka yan uwa, wallahi kar mu yi wasa, mu koma mu riƙe abin da yake mai kyau. Shi yasa Imam Tabari a da yace da Allah yace fa atba'a sababa, yace ai salaka tariqan min ad-durqi allati ja'alaha Allahu lahu, wanda Allah ya sanya su a gare shi. Wa lam yaqut anil amal, bai zauna ya ƙi yin aiki ba, bal bashara ila al-asbab, ba haka ba ma, yayi gagga zuwa ga aikata ayyukan da za su sa ya samu cin nasara. Ya je ya yi riko da dalilan da za su tabbatar da shi akan wannan. Na ba tan fahimta. Haka Imam al-Qurtubi shi ma da ya zo ya duba wannan aya, yace wal ayatu tadullu ala anna al-tamkin wahdahu la yakfi, yace tabbatuwa ka samu tabbaci kawai shi gare, yace as-sababu kullu ma yatawassalu bihi ila ghairi, shi ne abin da Qurtubi ya faɗa. Yace shi dalili shine duk wata hanya da dan adam zai riko ya je zuwa ga waninsa, to shi ake kira sababi. Duk abin da za ka rika ya kai ka zuwa ga cin wata nasara, wannan shi ne sababi, to sai ka neme shi. Kawai abin da ake bukata ka yi riko da abin da shari'a ta tabbatar da shi. Kar ka riƙi abin da shari'a ta maka tsawa a kai, da ba ta fahimta da haka lalle mu kiyaye da haka shi sai ya ci gaba yake cewa ita wannan aya tana tabbatar mana cewa mutum yayi riko da tabbatuwa baya wadatar masa balla budda min al-akdh bil asbab wal amal yace babu makawa mutum sai ya riko da dalili da kuma aiki da dalili din wajen tabbatuwar kowanne abu shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi da rama yake cewa zakara an ambata annallaha ja'ala likulli shay'in sababan cewa Allah madaukakin sarki ya sanya kowanne abu dalili kowanne abu na duniya Sheikhul Islam yace Allah ya sanya masa dalili wa amara ibadahu kuma Allah ya umarci bayinsa bil akad biha siliko da dalilan duk dalilin da zai sa ka samu ci gaba ka samu tabbatuwa Allah ya umarni ka yi riko da shi sai yace amma ma'a tawakkuli alai tare da dogaro ga Allah bayan ka riko to ka dogara ga Allah daka yace qudratul asbab ko ka rike ko malai Sheikhul Islam yace fatarkul asbab mutum ya bar dalili bai riko da dalili ba yace qadahum fi shar ce wannan launi ne ko sharri ne ko hadari ne a shari'a ka riko da dalili da zai kai ka zuwa ga cin nasara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wannan hadari ne a shari'a wal i'timadu alaiha ka dogara akan tawahada ita kadai kuma ka dogara akan me dalili cewa kawai in ka riko da dalili zaka samu duk abin da kake samu nan ma yace hadari ne a tauhidin mutum dole sai ka hada me riko da dalili da kuma tabbatar da me ainihin tauhidi a cikin duk abin da kake shine da aka ce kai tawakkali ga Allah madaukakin sarki mala yace al ayatu qasira yace wannan aya takaitacciya ne walakinnaha qa'idatun azima sai dai ka'ida ce mai girma min al-fil hayati a rayuwar dan adam wanda da aka ce fa atba sababa kun ga aya ce ba tafi kalma biyu ne ko suka ba da ma'ana to amma ka'ida ce mai girma a rayuwa duk abin da zaka yi kai kokarin riko da dalilai da za su sadar da kai zuwa ga cin nasara idan a duniya ne kai riko da abin da zai tabbatar da kai a wannan duniya cewa ka ci nasara a ciki in lahira kake nema to kai riko da dalilan da za su sada ka da Ubangiji gobe alkiyama lami lafiya babu wani ainihin damuwa lokacin mu yayi ko minti nawa uku to shikenan yace ta idza balaga magharibash shams yace har sai da shi ainihin wa ainihin zulkarnaini ya isa wajen da rana take faduwa wajadaha sai ya samu ranan nan tagarubu fi ainiha mi'at tana fadawa a wani ido ku zazzuba waje da inda ha kauman sai ga wasu mutane a wajen da ranan nan take faduwa wayna mutane suka ce kulna suka ce ya zulkarnain ya kai zulkarnain imma an tu'adhiba ko dai kai musu azaba wa imma an tattakiza fihim musu ko kuma ka rike su da kyakkyawan gan ai mala yace ta idza wasala zulkarnain har sai da zulkarnain ya kai ila magharibish shamsi gunda rana take faduwa waje da ha sai ya samu rana fi mar'i ai a wani kuzazzabo ko wani idan ruwa ka annaha tagribu fi aini jar kamar tana fadawa wani ruwa wanda yake wani idan ruwa wanda yake mai zafi ma'abocin tabo wanda ya shiga ciki waje da inda ha inda magriba sai ya samu a wajen faduwar ranan kauman wasu mutane kullu muka ce masa ya zulkarnaini ya kai zulkarnaini imma an tu'adhibu bil qatl ko dai ka musu azaba ta hanyar kashe su aw gairihi ko wani abu ba kisa ba illam yuqirru bi tauhidillahi ay bu sabbatar da kadaituwar Allah ba mun ga Allah ya bashi wannan umarnin cewa idan aka kira su zuwa ga bin Allah suka ki tabbatar da samuwar Allah da kadaituwarsa da cancantan sa ya zama abun bauta to sai Allah ya bashi umarni ko ya kashe su ko ya musu wata azaba daga Allah ya bashi wannan dama din ina fata mun fahimta kun ga wannan kira ne zuwa ga su zo su bautawa Allah Allah ya ce musu to duk abin da kaga dama sai ka musu idan ba su tabbatar da kalmar tauhidi ba ko kuma ka kyautata musu wato allimuhu
sai ka karantar da su alhuda shari'a, ka koya musu su gane ainihin mai abin da ya cancanta. To mai wa'azi in ya je wurin ai baya azabtar da mutane ko? Yau mai zai yi sai ya kokarin jawo hankalinsu su fahimci waye Allah, su tsaya bisa abin da Allah yake so, su tabbatar da samuwar Ubangiji. Wannan shi ne abin da shi Zulkarnaini ya yi musu. Tana warshad da shiryar da su zuwa ga abin da yake shi ne na ainihin mai na gaskiya. Daka Zulkarnaini kuma ya kira su zuwa ga wannan. To sai mu tashi akan aya ta 87. Qala amma man zalama ko? Sai mu tashi akan wannan. Abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa, ya ba mu ikon aiki da shi. Wanda na faɗa bisa kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Allah kare mu kama mu da abin da muka yi na kuskure. Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu wanda muka yi muna sani da wanda bamu sani ba. Duk muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana. Muna tawassuli da wannan haduwa, muna roƙon Allah ya ainihin zaunar da ƙasar mu lafiya, ya kawo mana aminci da zaman lafiya cikin wannan ƙasa. Duk wanda yake nufin ƙasar mu da sharri Allah ta'ala ya shiryar da shi. In ba mai shirya ba ne to Allah ta'ala ya mana maganinsa, domin halittarsa ne, bawansa ne, shi ke da iko a kansa, Allah ya isar mana a kansa. Allah ta'ala muna roƙonka wannan ƙasa tamu ka zauna mana da ita lafiya, ka ainihin yaɗa arziki a ciki, ka samu yalwasa tsakanin mutane. Allah ka sa tausayi da wadatar zuci cikin zukatan shugabanninmu. Allah ka sa tausayi da wadatar zuci cikin zukatan shugabanninmu. Ka ba su ikon yin tsare-tsaren da al'umma za ta samu sauki. Allah muna roƙonka tabbatar mana da jihar Katago. Allah muna roƙonka tabbatar mana da jihar Katago. Allah ka kyautata rayuwarmu duniya da lahira. Allah ka shiryar da mu da ƴaƴayenmu, ƴan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya. Muna musu addu'a Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya, ka ba mu ikon sarrafa lafiyar da ka ba mu wajen yi maka biyayya. Allah ka shiryar da ƴaƴayen da muka haifa. Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai. Allah ka sa su zama bayinka na ƙwarai. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu. Duk wanda yake fama da bashi Allah ka bashi yadda zai. Allah ka kawo masa mafita. Wanda yake fama da wata damuwa Allah ka warware masa. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.